Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Asabar 14 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da warhaka Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Aliyu zamu gabatar muku shirin mu na wannan daren to ko bayan kun ga wajin labaran za ku ji cewa masu fama da nakasa a jihar Taraba sun yi maci zuwa gidan gwamnatin jihar don gabatar da koken su akan rashin aikin yi zamu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawan arewa sai kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai kun ga bashin labaran duniya
yanzu kuma ga cikakkun labaran mutane akalla 25 ne aka halaka wasu akalla 50 kuma suka jikkata bayan fashewar nakiyoyi da aka nasa cikin wata motar da kun kaya kusa da wata mahadar hanyoyi a birnin Mogadishu babban birnin kasar Somalia kamar yadda jami'an kasar da shedun gani da ido suka yi bayani fashewar da ta auku kusa da mahadar da ake kira Zobe inda ake yawan zirga-zirga sai ta yi harin kunar bakin wake ne kamar yadda wani jami'in yan sanda ga muryar Amurka shedun gari da ido suka ce fashewar ta auku ne lokacin da aka samu tsaiko na zirga-zirga wani wakilin muryar Amurka inda fashewar ta auku ya kida ya kalla gawar wake 25 lokacin da motocin daukar marasa lafiya ke daukar su daga inda aka kai ko kuma inda aka samu wannan fashewa wani jirgin sama na dakon kaya yayi hadari a kasar Ivory Coast kuma kalla yan kasar Moldova hudu ne suka halaka a yau asabar lokacin da jirgin yayi hadari cikin teku dab da gabar ruwan kasar kamar yadda ministan tsaron kasar yayi bayani minister Siddiq Diakite ya ga manema labarai cewa wasu mutane shida cikin jirgin sun ji rauni cikin su har da yan kasar Faransa hudu majiyoyin tsaro daban-daban sun ce mutanen jami'an sojin kasar Faransa ne cikin jirgin wadanda suka ji raunin Wata majiyar sojojin Faransa ta ga kamfanin dillancin labarai na AFP cewa runnar sojojin Faransa ta yi shatar jirgin ne domin yakin ta'addanci a yankin Sahel. Jirgin wanda yake dakon kayan sojojin, yan sanda suka ce akwai mutane 10 cikin sa wanda ya fantsama cikin teku kusa da babbar tashar jirgin sama dake birnin Abidjan yayin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya. Jiya juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da kakkausar lafazi wajen ayyana cewa Iran ba ta mutunta yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da farisan kan shirin nuclear ta. Mr. Trump ya kuma za sabon takunkumi kan rundunar juyin-juya hali na Iran dangane da harkar ta'addanci. Rahotanni suka ce kama kafa da kawayen Amurka da ma wasu manya cikin gwamnatin ta Trump suka yi shi yasa shugaban bai fitali da yarjejeniyar ba baki daya. Da yake magana kan wannan mataki tsohon sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da kakkausar lafazi ya soki matakin yace wannan shawara ta ganganci ne inda aka fi ba da karfi kan izza da aqida maimakon hujja ko sheda da ke bayyane haka da Mr. Kerry ya ce hakan ya gurgunta karfin Amurka ya mai da ita saniyar ware cikin kawayenta kuma ya tsananta hanyoyin warware rikicin da ake yi da Koriya ta Arewa kan shirin nuclear ta ya kuma kara tura Amurka dab da shiga yaki Shima da yake magana jiya juma'a shugaban Iran ya ce yarjejeniyar da Iran ta sanya hannu a kai da kasashen duniya shida a shekara ta 2015 ba za a iya warware shi ba. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Myanmar jami'an sojojin kasa na kasar sun ce sun fara bincike kan take-taken dakarun kasar a jihar Rakhine inda ake zargin sojojin da aikata munanan cin zarafi kan tsiraru musulmi na kabilar Rohingya. Dubai sun yi gudun hijira zuwa makwabciyar kasar Bangladesh tun a ƙarshen watan Agusta. Abinda ba sani ba shine lokacin da sojojin za su bayyana sakamakon wannan bincike. Za mu saki rahoton a hukumance idan muka samu cikakken bayani kamar yadda wata sanarwar sojojin ta harkokin kamar yadda sanarwar sojojin ta yi bayani. Daga ƙarshe sakataren tsaron Amurka John Mattis yana kira ga sojojin Iraki da mayakan Kurdawa da suka ja daga a bayan garin Kirkuk mai arzikin mai da cewa su kai zuciya nesa yayin da jami'an Kurdawa suke ci gaba da kashe dindakarun Iraki suna shirin kai musu farmaki Jiya Juma'a Sakatare Mattis yake cewa ƙara damarar da sassan duka biyu suke yi ya sa Amurka tana mai da hankali a kan rikicin. Yana gargadin kawayen Amurka dukan su biyu cewa yanzu ba lokaci bane da za su kauda hankalin su daga babban fada da ake yi ko kuma babban fada dake gaban su wato yaki da kungiyar ISIS.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla mutane da ke fama da dakasa a jihar Taraba a Najeriya sun yi zanga-zanga zuwa gidan gwamnatin jihar don gabatar da koken su ga gwamna akan rashin ayyukan yi da kuma wariya da ake nuna musu wurin daukar su aiki. Wakilinmu a jihar Taraba Ibrahim Abdul Aziz ya halarci zanga-zangar tasu kuma ya aiko mana da rahoto a kai.
Ni da mu shirya da ku ga gwamna in Allah yarda
an gama
da mu shirya yau
wasu na kasasu kenan ma a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya yayin wata zanga-zangar lumana suka gudanar a jalin gofadar jihar domin nuna kyama ga barace-baracen da wasu suke yi da kuma shakulatin bangaren da suke zargin gwamnatin jihar na nuna musu a yanzu. Wadannan na kasasun da suka kutare kura mai gura goma kafi da ma bebaye sun kokara da binnin jihar ne dauke da kwalaye suna neman ne a share musu hawaye.
Sunana Rifkatu, mun zo yau mu yi zanga-zanga ne mu kwashi 'yancinmu daga wurin gwamnati, a ba mu abun yi. Mun gama makaranta, muna da yaya, muna da ilimi, muna da kwalayenmu, ba mu da abun yi, ba abun da za mu yi. Kullum sai yawon bara coci muke zuwa don mu nemi abinci, coci ma sun gaji da mu.
Michael Garba, mun yi kuka ba su ji mu ba. Siyasa yau nan na fito da tabur mana gaba gida ba komawa gida. Zan kwana nan, zan mu kwana nan yau. Sai mun ga gwamna ya fito da kanshi. Ya saurare mu kuma bukatar mu ya biya.
Wanda ya shafe mu, wanda kuma gwamnati Taraba State ta yi riding wannan ride namu. A matsayin mu na wayanda Allah kora larura, mun fito ne domin mu yi motsi a ci mu don mu san wani irin hanya ta ya za a bi a ci mu ruwa domin samun nasarar wannan harkokin.
To sai dai kuma yayin da ma suka iso kofar gidan gwamnati, waɗannan na kasasu su ma samu turjani daga zaratan jami'an tsaro da ke gadin gidan wanda ko suka hana su shiga batun da kuwa tunzura na kasasu ko da yake da jibin goshi kwamishinar harkokin mata Malama Louis Emmanuel wanda ita ta wakilci gwamnan jihar a tattare da Disan Ishaku ta shiga tsakani.
Kwamishinar Women Affairs da take muku magana.
In dai ma akwai wani damuwa kun guce a ce sai kun zauna a nan. Na tuna ko waɗansu mataye guragulo su biyu Hadiza da Wacece sun biyo ni wajen ofis. Ni haka na rubuta na ce sa sunan su a dauke su aiki. Ya ba su gaya muku ba.
Su biyu kawai.
Su biyu mata ba. Matsumana, amma na son tabbatar muku da cewa wannan gwamnati tana nan da muryan ta tallafe ku. Duk wani laifi, duk wani abin da kuke nema gwamnati nan da ta baku. Kun gane ko? Amma ku yi hakuri. An kuri muke muku.
Amma ban da yaudara.
Ku ta yaudara. Ni na ga muku ba yaudara. Na gode.
Ku tafi na yaudare mu. Sakataren
gwamnati
ya yaudare mu. Head of Staff ya yaudare mu. Commissioner ya yaudare mu.
Banko da wakilin gwamnati ya jawabinta. Shi ma sakataren kungiyar kasasun jihar Ali Muhammad Dados wanda ke cikin jagororin kasasu a jihar ya koyi jawabinsa nema da cewa
menene yasa gwamnatocin waɗansu jihohi kan suna ɗaukan nakasassu aiki a Taraba State ba a ba da aiki. Ga tsoffinmu nan ka duba ana ba da aikin gwamnati. Ana ba da empowerment, ana ɗaukan mata, ana ɗaukan 'yan makaranta, ana ɗaukan matasa.
Kamar yadda alƙalin mama ke nunawa, Najeriya dai ƙasa ce da ke da nakasassu da dama da ke bara, ko da yake kawo yanzu matsalar bara ba wai kai ga nakasassu ta tsaya ba, a'a ko har da masu lafiya da ke da mutuwar zuciya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
Ni bai damu na banda dai lamarin al'umma.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Tsintsiya
maɗaurinki ɗaya.
tsintsiya 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 madaurin ki daya babu wani tsintsiya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu ya je aiki Najeriya, inda ya samu damar tattaunawa da wasu shugabannin al'umma akan begen wasu 'yan kabilar Ibo na ganin an kafa kasar Biafra da kuma martanin da wasu kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka mayar, inda suka bakaci 'yan kabilar Ibo waɗanda suke zaune a arewa da su tattara inasu su koma yankinsu. Waɗannan batutuwan dai sun tado cece kuce kamar yadda kuka sani. A saboda haka bari in koma gefe guda. Sabu bismillah.
Daga hannun dama na tare da Yarima Shatima ko?
Shatima.
Yarima Shatima amin aikin gabara. Sai kuma Aziz Olasunbo Saka. Daga hannun abuna kuma sai Steve King Anyata ko?
Eh, kore kuwa.
To malamai barkanku da zuwa cikin shirye-shiryen mu.
Masha Allah. Mun gode.
Makon da ya gabata Najeriya ta shiga wucin wani yanayi mai na zaman dardar. Ainu akan juma ba a ga irin wannan ba maganan tashi-tashin hankula da kuma neman daukar fansa na abubuwa da ake gani suke tasowa daga gabashin Najeriya, ma'ana rikicin kungiyar IPOB musamman a kungiyar da aka sani da kokarin neman ballewa daga Najeriya karkashin jagorancin shugabancinta a Nnamdi Kanu. To al'amari dai kusan za a ce ya lafa. To wannan shine maudu'in abin da zamu tattauna yau da malaman da muke tare da su a cikin wannan zaure. Da farko bari mu ji ra'ayin Steve Kemanyata dangane da matakin da gwamnonin wato kudu maso gabashin Najeriya suka dauka wato yankin kasar Ibo dangane da wannan kungiya, kuma kowannen mataki da suka dauka ya taimaka wajen kawo zaman lafiya na dan karamin lokaci.
Bashi aka ita matakin da gwamnati suka dauka kan wannan lamari na yanzu za a bi ta na gaskiya. Duk wanda ya ga abin da ya faru an samu zaman lafiya sosai, saboda matsayin ka na gwamnati ba za ka zauna ba, za ka ga abubuwan da ke lalata ma yanki ba za ka yi magana ba. To duk matakin da sun dauka akan cewa kungiya IPOB bai kamata abota ta dinga ci gaba da ayyukanta,
sun haramta ta.
An samu zaman lafiya sosai.
To wannan kana gani zai kawo zaman lafiya na dindindin ko kuma dai
ba za a rasa kun da yake ba doka wannan mataki, amma ba za a rasa dajjita amma ko da wannan ma ina gan daga karshe abubuwa za su magance abin da lamarin da muka gan a yankin mu.
Yarima Shatima a bangaren arewa ya kuke kallon wannan al'amari, me kuke gani dangane da wannan al'amari kuma ta yaya za a shawo kan wannan al'amari a samu zaman lafiya?
Eto kusan in ce ina da masaniya sosai akan wannan al'amari tunda na samu kaina a cikin rigiman baja-baja. Na farko ina ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya da suka ba inyamurai kudirin su tashi daga nan zuwa watan goma. Kusan ne chairman na wannan Northern Coalition group. Ka san wani lokacin abubuwa ke kawo abubuwa kuma wani abun ke jan wani abu. Na farko za mu ce ba a fahimce inda muka sa kai ba na farko kenan. Na biyu sa kuma ba na bai samu kai abin da muka ba sai illa mun san cewa mu mutane ne wanda muna da juriya muna da haƙuri kuma muna son mutane, ba ma damu da inda mutane suka zo musamman arewacin Najeriya, duk wanda ya san tarihin arewa san haka take. Kuma shi wannan gwagwarmaya na neman ƴancin kasa na Biafra ba sabon abu ne a wurin ba. Kusan mu gogaggu ne kuma mun san me ake yi da haka. Kuma mu mun san cewa haƙƙi ne, dama ne na mutum koko kungiya koko al'umma su ce suna buƙatar su bar ƙasa su samu ƴancin kansu. Mun san wannan dama ne wanda Majalisar Ɗinkin Koli ta yi tanadi a kai, wanda kuma ita kanta gwamnatin Najeriya tana da masaniya a kai cewa sun je sun sa hannu a kan duk kungiya ko al'umma suka je da su tafi. Kamar yadda ya faru ga waɗansu ƙasashe, Sudan,
Yugoslavia,
wurare da yawa ya faru. In fact lately a nan Britain ya faru. So ba wani sabon abu ba ne. To amma kusan in ce shi dinan bikanin kusan ce yaro na cikin wannan gwagwarmaya saboda irin mu kaman mu da muka shawo tun shekara 18 a gwagwarmaya tun lokacin mulkin soja mun san gwagwarmaya da muka yi ne neman mu samu demokradiya mun san yakin da muka yi kusan in ce mai gidan shi mai gidan shi dinan bikanin rafa zurke ni na san shi a lokacin struggle ne da takaici na san rafa nan da shekara 16 ko 17 da ya wuce so ina da wanda zan yi magana da rafa na san inda muka fito kuma muna da fahimtar juna sosai na san yadda yake a wansa dan ni demonstrate a matsayina na shugaban kungiyar Arewa Youth Consultative Forum na kasa ina ga shekara kaman 5 yanzu ina zuwa Ore ina zuwa taro na maso ban taba ganin maso sun budu baki sun zage yan Arewa ban taba ganin maso sun ci mana mutunci ba ban taba ganin sun juya fuska sun ce su da Arewa suke adawa ba koko sadauna kai koko shegu dan fodiyo ya cika zarkazarsa to sai muka ga bulakancin yayi yawa ya wuce ma adawa da gwamnati ya dawo kuma Arewa gaba daya al'ummar ta ake hadawa ake musu kudin goro a zage macin dabbobi zage iri-iri inda haka rafuwa durke yake da wata kila da mun kulle dangantaka da abugantaka da mutunci tsakanin uwa ba laifi bane in suka ce suna neman ƴancin su a basu ba laifi bane in gwamnati ta ga ya tantance tunda muna da hannu a majalisar ne kullum mun yadda akan cewa suna da damar su nema in an ga ya dace a yi in ra'ayi ne na gaba da yin yamurai ana iya yin taro na raba gardama shine a turanci ake kira
referendum
ko sai gwamnati ta yi wannan kun na tsari dokar mun na Najeriya sai a dan gyara shi saboda bai fito a cikin dokar mun na Najeriya ba amma ya kamata a yi shi akan gaskiya ina zuwa sai a bude sai su samu su yi in ya mure gaba da suke suna son kasan kansu ba gwamnati ba inda za ta yi ta in kuma ba ta yi ba sai a hada da wanda suke nan Biafra da in ya mure wanda suke son zama Najeriya sai a musu tarar raba gardama kaga nan sha in ki magana nan ba ta da an kashe kowa ba ya fara bitin ba kashe ko kuda ba kashe ba to dan me yaran nan zai mana furce ta yana son yaje ko sakamakon haka muka ga ba za mu iya hakuri ba in iya musu hakuri shekara 50 mun ba za mu iya ba shine ya sa muka hada wannan kungiya na gamayya wanda ake kiranta Northern Coalition Group ni ne chairman dinta muka yi wannan bayanan a Kaduna yawa muka bada wa'adi aka kai inda aka kai kuma daga baya
muka janye wannan wa'adi
muka janye wannan wa'adi
to ganin abin da ya faru makon jiya na hare-hare da sauransu da kuma daukar fansa da aka so a yi a jiya akwai wani mataki da kungiyar ta dauka na shawo kan wannan
muka muka dauka mataki
to
saboda daga ranar da abin ya faru muna da labarin abin da ya faru a Abba muna da labarin abin da ya faru a Taikot muna da labarin abin da ya faru a Oyibo har aka kashe mana mutane to sai muka fahimci cewa wannan kudurin da wannan yaro suka dauka neman ta da hankali ne a guguje muka je Kano muka yi emergency world press conference ina ji kuna da labari ni ne chair din wannan zama muka yi magana akan cewa kar a maida martani akan abin da ya faru na
shine kaga na ga wasu kayan yamurai yan Arewa suka ce su ma
mu muka hada wannan ma na Kano muka ce su sa kayan yamurai su nuna solidarity da cewa mu ba za mu yarda da kayan yamurai ba mazauna Arewa su zauna lafiya ba matsala kuma hakan ya haifo alheri gwamnati ma ta yaba mana akan wannan abu kuma sun yi bayani ba sun ce sun yaba mana wannan aikin mu ne ba mu tsaya akan haka ba muka tabbatar duk jahohi 19 nan mun yi magana da duk wakilan mu akan kar a yadda a taba yin yamurai kodai saboda dukkan alama abin da yaron nake so yana so ya jawo rigima ne wanda at the end of the day za a rasa rayuka to kaga wannan gudunmuwa da muka bari kenan kuma muna kai har yanzu ba mu kwanta ba abin da ka na Abuja ma in line with that ne muna tunanin za mu sake taro wanda ina tunanin na yi magana da Riru Biafra shekaran jiya daga Germany sun neme ni na wing na rafuwa zurke na yi bayani akan yin yamurai kasu firgita in Allah da ba abin da zai faru saboda yanda ya canza yanda Arewa take da ba take haka take yanzu ba muna da mutane gogaggu masu ilimi a Arewa ba irin da ba ne ba abin da zai taba kowa kuma mun tabbata musu da haka kuma ina tunanin nan ba da jima ba na mu yi wani taro wanda shi kansa rafuwa duk yanzu zai zo kuma kafin dai wannan October din za mu zauna da mu da shi mu ga ya mu duniya ga baki dai cewa babu wani jayayya amma wannan bawan Allah ba za mu yarda a bar shi tafi haka kawai ba ga abin da ya ma kasan nan da damin da wannan kasa sai hukunta yi saboda wayansu daga baya
ji koyo da wannan abu haka mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
Abinda ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Sahabu Imam Aliyu, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da fahimtar juna za a samu ci gaba. A huta lafiya.
To madalla har yau dai kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirin jawabai daga dattawan Arewa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kwamitin Majalisar Dattawa zai duba dambarwar sikar karamin ministan Fetur Kaciko da ya zargi shugaban NNPC Baru da bada kwangiloli miliyoyin dala ba bisa ka'ida ba. An ga Kaciko da Baru na gaisawa cikin raha, tamkar dai sun sasanta. Mai sharhi kan Fetur Injiniya Kailani Muhammad ya ce bai ga laifin Baru ba.
Babban minista shine shugaban kasa, kuma shine GMD yake kaimawa report din shi. Duk wani abu kuma da yake son ayi a can villa din ake sa mishi hannu a bashi approval.
Daukaka kara ya hana hukumar zabe ci gaba da kiranje ga Dino mai layi, ga kakakin hukumar Aliyu Bello.
Ba yadda za a yi hukumar zabe ta yi gaman kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta bada hukunci. Wannan shine al'amarin da ake ciki.
Gwamnatin Najeriya ta haramta likitocin ta aiki a asibitoci masu zaman kansu daidai lokacin da ake juyayen mutuwar tsohon babban hansun sojan ƙasar Najeriya Lieutenant General Victor Malu. Haka nan aka samu rashin tsohon alƙalin kotun ƙoli Saifullah Muntaka Kumasi. Nasura da Bele kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu, sakatare janar na ƙungiyar Jama'atu Nasir Islam, da kuma rabaran Kanabulin Sabo na ikkiliziyar Anglican ta Ikirar Kaduna. Ga Sheikh Dr. Khalid.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fatan Allah madaukake sarki ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske. Ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A makotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci. In muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya. Harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, 'yan makaranta da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shine al'amari wanda yake mai matuƙar muhimmanci. Kuma lalle ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ne idan sallama yake hannun dama ya sallama hannun hagu, cewa kun amintu ga barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya, domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci. Dole mu yi hakuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a. Kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata, al'amura su ci gaba a ƙasarmu ta Najeriya. Ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na dabaibayin da muke ciki ta kowane irin ɓangaren rayuwa ce mun ba wa zaman lafiya dama su ba ga shugabanni muna kiransu su ji tsoron Allah, su zamanto masu tausayi, su zamanto masu haƙuri, masu daukantar da kai, kuma fatansu ya zamanto shi ne su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba. Ma'aikata su ma akwai bukata. Duk wani ma'aikaci ya riƙe aiki tsakaninsa da Allah, ya riƙe amana, kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah. Manomi ya yi ƙoƙari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah. Likita ya tsaya kula da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah. Jami'an tsaro su ji tsoron Allah. A kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa, mai awo a kasuwa, mai auna yadi, kai direba ma, kai masu sai da ma mai kowa ya yi ƙoƙari ya adalci gaskiya, to al'amura sai mu ci gaba. Muna matuƙar godiya gare ku, Allah ya dawo mana da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shi ma rabaran Sabo ya ce haƙuri da juna da kuma kawo ƙarshen ɓangaranci sun wajaba matsawar ana son a ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Aiwa da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri, bari mu dubi rikicin da ya fara. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa, domin ƙasar Najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu. To ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar Najeriya. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a Najeriya, domin cin hanci da rashawa ɗin nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu Najeriya, wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. Addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka, gidanka zai kasance da albarka. Haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata, in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka, za a samu zaman lafiya, za kuma a samu kwanciyar hankali. Abinda Buhari yake ni ina goyon bayansa, ya ci gaba da kwato kuɗina a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware don sawo makame don a samu tsaro a Najeriya, a kuma kyautata wa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin, in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma ƙasar ta zama da kyau, sai kun faɗauki abin da Ubangiji Allah ya ce, kowa Allah ya ba shi mulkin nan, shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don a yi wa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shi ne, ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya, ya samu riyoji, sannan kuma ya samu taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane ɗan adam, don mulki kansa ni'ima ce, domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima, kuma cikin rumfan nan za ka iske abu guda biyu, akwai mutum a ciki, akwai kuma kuɗi a ciki. To Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi, kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala, amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu, da ya ba Annabi Sulaimanu shugabanci shi kuma Annabi Sulaimanu ya roƙa, ba kuma abin da Allah bai ba shi ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan daren, sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai da rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sahabu Aliyu wanda ya taimaka min na gabatar da wannan shirin, sai kuma wanda ya shirya kuma ya ba da umarni Solomon Abu, da injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin.